Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masara da assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ya kuma kere ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin mu na hantsi na yau Litinin 20 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ayyana Abba Kabir Yusuf zababben shugaban gwamnatin jihar Kano. Za ku kuma ji tattaunawa da zamu yi da Zainab Babaji akan halin da ake ciki a jihar Filato yayin da ake dakon sakamakon zaben gwamnati da aka gudanar a jihar. Bayan haka za ku ji mu da sauran shirye-shiryen mu, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran: an kashe wani kwamandan wata kungiyar mayakan Palestinawa mai da'awar jihadi a Syria jiya Lahadi a wani al'amari da aka ce kisan gilla ce wadda jami'an tsaron Isra'ila suka aikata. Askarawan Al-Quds bangaren soji na kungiyar jihadin sun faɗi a wani bayani cewa an kashe Ali Ramzi Al-Aswad mai shekaru 31 da safiyar jiya Lahadi a bayan garin birnin Damascus a wani abin da bayanin ya kira kisan gilla irin na matsorata da harsashi mai nuna alamar aiki ne na masu tsatsauran ra'ayin Yahudu. Nan take dai babu wani bayani daga Isra'ila kan kisan gillar ta jiya Lahadi. Shugabannin gwamnatin mulkin sojin Sudan da mayaka masu rajin kafa tsarin demokaradiyya sun sha alwashin fara kafa wata sabuwar gwamnatin wucin gadi ta farar hula a ranar 11 ga watan Afrilu, a cewar mai magana da yawun bangarorin biyu jiya Lahadi. Da yake magana a wani taron manema labarai wanda kafan labarai ta gwamnatin Sudan suna ta yada, Khalid Umar ya ce za a rattaba hannu ranar 1 ga watan Afrilu kan yarjejeniyar da aka cimma jituwa a kai, wadda tun ma a watan Disamba da ya gabata aka amince da ita. Sudan ta afka cikin rudani bayan da wani juyin mulkin soji karkashin jagorancin babban janar din sojin kasar Abdul Fattah Burhan ya kai ga tumbuke gwamnati mai samun goyon bayan yammacin duniya a watan Oktoba shekara ta 2021. Wannan juyin mulkin ya zo ne bayan sama da shekaru biyu da yin wani gagarumin bore wanda ya tilasta kawar da gwamnatin shugaban lokacin mai tsatsauran ra'ayin addini Umar Al-Bashir a watan Afrilun shekara ta 2019. An ba da rahoton kashe farar hula 20 a wasu hare-hare daban-daban a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo mai fama da tashe-tashen hankula, inda aka kuma sake shiga fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen M23, abinda majoyin yankin suka gaya ma kafan labarai ta AFP kenan jiya Lahadi. A lardin Ituri an zargi mayakan Kodeko, wata kungiya mai ikirarin kare al'ummar Lendu daga wata kabila mai suna Hema, da kai har-haren kan kauyuka biyar a Mahagi da safiyar ranar Asabar. Zuwa yanzu mun kirga gawaroki 15, yawanci mata, yara da tsofaffi, a cewar Arnold Lokwa, sarkin wani kauye. An kuma samu rahoton kashe mutane akalla 9 a Unguli da ke Kivu ta Arewa mai makwabtaka da wurin, kuma ana zargin 'yan tawayen ADF masu alaka da ISIS da kai harin, a cewar sarkin kauyen Kambale Komboso.
To madalla an yi ba kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma yanzu bar mu je jihar Kano, inda Abba Gida-Gida ya zama gwamnan Kano zababbe. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana injiniya Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan na jihar Kano. Da yake bayyana sakamakon zaben, babban jami'in tattara sakamakon zabe Professor Ahmed Doko Ibrahim cewa yake
that Yusuf Abba Kabir of NNPP, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and he will return elected.
Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ya samu ƙuri'u miliyan 119,602 inda ya doke babba abokin karawarsa Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC wanda ya samu ƙuri'u 890,705. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali ya tattauna da wakilan jam'iyyun guda biyu da suka hada da Dr. Baffa Abdullahi Bichi na NNPP wanda ya nuna farin cikinsa kana ya ji ta bakin injiniya Rabiu Suleiman Bichi na jam'iyyar APC ga kuma abin da suke faɗi.
Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana. Aka tabbatar da injiniya Abba Kabir Yusuf ya zama gwamnan jihar Kano. Allah mun gode maka al'ummar jihar Kano mun gode shugabanmu Madubu injiniya Rabiu Musa Kokoso mun gode.
To ga sakamako dai mun ga yanda Allah ya kawo shi wanda kuma zabi aka dama ya gada amma kaga kudu abubuwan da muka faɗa a wannan wuri na rashin yardanmu da wasu abubuwa da aka saba dokar zabe an yi su misali kaga na yi tambaya. Shi da kansa kafin ya tafi lokacin da muka yi zai yi rubutu sakamakon nan kace in ya dawo zai karanta mana waɗanda suka ware a matsayin wanda aka yi babotin da kuma wanda aka yi tashin hankali a wajen yin zaɓe. Muka ce muna so mu gani domin kamar yadda suka faɗa kuma muna da rekod ɗinmu amma gaba ne ba sannan kuma kamar yadda sauran wato turan zaɓe na wasu jihohin suka bi dokar zaɓe wacce ta haɗa da wanda aka haɗa babotin da wato bayanin wato tashi ta zo ma lokacin zaɓe duk matsayin su ɗaya doka farakin za mu ɗauka za mu zo magana doka ta nada abinda doka ta nada shi za mu bi doka ta ce bayan kwana bakwai za a yi review kuma za mu nemi in hakan ta taso mu yi wannan review kuma ga mu ci gaba da zama lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda aka san mu da wanda ko da shi muna son zama lafiya da kwanciyar hankali a wannan jihar ta mu domin muna nan tsaye akan wannan tsari na bin haƙƙin duk na bin musu haƙƙinsu Allah da kuma wannan haƙƙin nasu.
To ma zalla a gaida malamai da suka muna fashin baki ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To baba yan bindiga sun afka wata mahaƙar ma'adanai da Canawa ke tafi da ita wadda aka buɗe kwanan nan a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suka kashe Canawa tara baya ga biyu da suka raunata jiya Lahadin a cewar hukumomi. To amma gamayyar kungiyoyin yan tawaye wadda da farko wasu suka zarga da kai harin ta fitar da wata takardar bayani daga baya a ranar inda ba tare da gabatar da wata hujja ba ta zargi Rashawa mayaka daga kamfanin sojin hayan na Wakna da haddasa tashin hankalin. Harin wanda aka kai da asubahin jiya Lahadi ya faru ne yan kwanaki kawai bayan da wasu yan bindiga suka sace wasu Canawa uku a yammacin kasar daura da kan iyakar kasar Kamaru al'amarin da ya sa shugaba Faustin Arce Todero yayi wuf ya ruga China don bada tabbaci ga masu saka jari. Kasashen Iraki da Iran sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar tsaro jiya Lahadi matakin da a cewar jami'an gwamnatin Iraki na da zumar hada kai da yankin Kurdawan Iraki inda Iran ke cewa yan tawayen Kurdawa na barazana ga tsaranta. Yarjejeniyar tsaron ta bai daya ta kunshi haɗin gwiwa wajen kare kan iyakokin ƙasashen biyu da kuma inganta haɗin kai a fannoni daban-daban na tsaro a cewar wani mai magana da ofishin koko a madadin ofishin Prime Minister Iraki sakataren majalisar tsaron koli ta Iran Ali Shamhani ya rattaba hannu kan yarjejeniyar da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron Iraki Qasim Al-Araji a gaban Prime Minister Iraki Muhammad Al-Sudani a cewar ofishin Prime Minister. Gwamnatin Burtaniya jiya Lahadi ta ce za ta fara ta sakeyar masu neman mafaka zuwa kasar Rwanda cikin 'yan watanni masu zuwa. To amma sai fa idan kotunan Burtaniya sun yanke hukunci cewa matakin wanda ake takaddama a kai bai saba doka ba. Ofishin harkokin cikin gida ya ce yana kan kokarin fara jigilar kafin lokacin bazarar sama tunda sakatariyar harkokin cikin gida Sulayya Burfuman ta ziyarci kasar ta gabashin Afirka don jaddada aniyar gwamnati mai ra'ayin rikau din ta aiwatar da wannan shiri a Kigali babban birnin kasar Rwanda. Suhaila ta gana da shugaba Paul Kagame da kuma ministan harkokin waje Vincent Giroud, ta kuma ziyarci sansanin da aka tanada don tsugunar da waɗanda za a kawo daga Burtaniya din. Sannan ta aza harsashin ginin wani rukunin gidajen bakin hauran, ana kyautata zaton za a gina gidaje sama da 1000 a wannan aikin.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu tattauna da wakiliyar mu Zainab Babaji a jihar Filato domin jin halin da ake ciki yayin da ake dakon sakamakon zaben gwamna a jihar. Malama Zainab, kina tare da mu akan layi?
Ina tare da ku.
Yawa, to Zainab, wani irin hali ne ake ciki a jihar Filato bayan da ake tattara sakamakon zabe a yanzu?
Baba, bari kai ka jihar Nasarawa inda tuni aka wato aiwatar da shi ko kuma aka gabatar da shi a gwamna mai ci injiniya Abdullahi Sule a matsayin wanda ya lashe zaben. Yau da safe kenan shi jami'in da ke tattara kuri'u Farfesa Tanko Ishaya ya ayyana shi kan wanda ya lashe wannan zabe da kuri'u 347,000 da 209 inda ya doke abokin hamayyarsa na PDP wanda shi ya samu kuri'u 383,015. Sannan kuma kamar yadda na ce shi Abdullahi Sule shi ne ya samu nasara. Amma babban kalubalen da shi zai fuskanta shi ne na haɗa kai na al'umman jihar a cikin tun lokacin da aka yi zaben fidda gwani na APC. Mun samu labarin an samu rarrabuwar kawuna tsakanin magoya baya, saboda haka waɗansu sun tafi waɗansu jami'u. A haka aka samu nasara, idan ka tuna, a shi Ahmad Wadada wanda bakusa ne a jam'iyyar APC ya fice ya koma jam'iyyar SDP har ya samu nasarar samun kujeran sanata a Kefi, wato ta can kudancin jihar Nasarawa kenan. To kalubalen da shi gwamna zai fuskanta kenan na hada kan ƴaƴan jam'iyyun domin a samu ci gaba da kuma hada kan al'ummar jihar, saboda a cikin ƴan kwanakin nan mun fahimci cewa addini da kabilanci ya nemi ya shiga tsakanin al'ummar jihar. To abinda ya kamata ya fuskanta kenan.
To bari mu duba ya bangaren ƴan adawa ko kuma waɗanda ba su yi nasara a zaben ba, shin sun dauki wannan abu da sauki ko kuma su ma suna tunanin zuwa kotu kamar yadda ake gani a wasu wurare?
To da yake da karfe kusan 7 ya wuce na satin nan aka sanar da wannan sakamako, ina ga zuwa an jima shi ne za a samu bayani daga su ƴan adawa ta matakin da za su ɗauka ya zuwa yanzu.
To bari mu je jihar Filato.
Kai ka jihar Filato. Yawa, to a jiya da daddare mun taso daga rumfan da ake tattara kuri'u na INEC. Sannan a lokacin da muka tashi an kawo sakamakon ƙananan hukumomi 13 daga cikin 17 da aka dake jihar Filato. Sannan an tashi cewa yau karfe 10 za mu sake komawa domin a kawo sakamakon ƙananan hukumomi 4, wato na Bokkos da Jasta Kudu da Jasta Arewa da Kwamfan, su ne kuma ake jiran sakamakon ya zuwa wannan safiyan karfe 10 kenan za mu koma domin a tattara kuri'un nan.
Kamar yadda akan samu korafi da ake cewa an samu rikice-rikice a wasu wurare da yasa aka soke zaɓuka a wasu rumfunan zaɓe, shin an samu wani abu irin haka a jihar Filato?
Gaskiya an samu a waɗansu wurare an soke kuri'u da yawa, kusan za a ce dubbai, saboda waɗansu wurare an samu sun ɗanta da yamutsi kuma dole ne a soke zaɓen. Waɗansu wurare kuma na'uran bivas ɗin nan ne ba ta yi aiki ba, dole yasa aka soke zaben duk da yake shi commissioner zabe na jihar Plateau yayi kokari har ma ya karanta wadansu sassa na wato dokokin zabe wanda ya nuna matakan da za a bi idan aka samu ko da tashin hankali ne ko da wani abin nan ne saboda haka an samu irin wayannan matsalolin a rumfuna da yawa wanda ya kai an soke zaɓuɓɓukan waɗansu rumfuna.
To akwai mutane da ba su sani ba wace jami'a ce ke mulki a Plateau daman can?
Dama APC ke mulki a jihar Plateau amma bisa ga wannan kuri'an da muka gani yanzu a cikin wannan na kananan hukumomi 13 din nan mun lura cewa ita jam'iyyar PDP ita take da kuri'u duk da yake ba wai mai nisa ba tana da kuri'u 318 da dan dori sannan ita APC tana bi mata da 317 ita ma da dan dori amma wayannan kananan hukumomi guda hudu da ake jira kusan za a ce su ne manyan kananan hukumomi waɗanda ake ganin kaman kuri'u
wanda za su iya kawo sauyi kenan
zai tabbatar da wanda zai ci zaben a Jos ta Arewa babban mazaɓa ce tana da mazaɓu da yawa wanda ana ganin ita ma tana da tasiri Jos ta Kudu ita ma tana da mutane da yawa saboda haka ana jiran a yanda za ta kaya.
To mun gode kwarai da gaske da zarar wani abu ya samu ko an bayyanar da sakamakon zaɓe za mu sake tattabarkin Allah ya da.
Matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shin miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A makon jiya shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a garin Nima dake yankin babban birnin ƙasar Ghana wato Accra. Wakilin Muridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattaunawa kan kalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka kuma tana da babbar kasuwa da tarihi na tsawon lokaci. Matashi Abdulrashid Abdulrahman na bayani ne kan yanda yake ganin yankin na Nima zai samu bunƙasar zamani. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Abdulrashid Abdulrahman. Nima yaro Nima ne, Nima kaife ne, na tashi Nima still ina Nima. Ina ga na gan kan platform kaman da iminti yau da zama a tattauna batun Nima. Shin nan kaman to, Nima na gudu ruwa yake. Isu nzo Nima yanzu fadi wani abu dai mu yare ne amma an fadi mu mun fadi aka ci hankalin mu. Batun kaman unguwa na Video Land, wurin masallacin Alhaji Noga. Kama wuri nan duka zuwa kamar da aka fita chapter 0 duka wallahi aka da ringuwan nan ba kyau ko kankani from wuri ne wuce ta Michigan duka ba kyau ina bani mamaki ko manya ba su bi wuri nan ne ko MP be bi wuri nan ne ko assemblyman be bi wuri nan ne ko unit committee nan ba su gani ne ban sani ba isa ko mu ba mu ta tempo ni mani mun kama ta kandan mun wai so mu san kan don muna face kandan yi isa an ce muna kanda muke shi musan kamar muna cikin kanda amma an dai cikin nima muke dai yafi an ga wurin nan kuma ni last kuma mun kira aka ce ba ya da demonstration da komi Aja Salma tace ya saman kurba ya shi haka nan sun zo su yi so a ba su lokaci to lokacin nan ne ba musan ban yau ni lokacin nan ko gobe ko bayan ramuni ko dai shi ai duniya sabo kuma ni lokacin nan shi ne ba musani ba isa mu mun fi so an fito a fadi muna kaman ga ranar da da yaso yanzu sai ko wai kwanta da hankali don mu yi kaman da mu demonstration mu block street nan a sa tai one time magnazi ya ce mun samu hankuri in aka haka nan in ba mu kar permit ba kuma police bai danka kar permit ka zo kai wanga an zo a law kuma aka law kuma yanzu kuma da ce muna kaman mu dan gwan ma gyara ba gyara kuma mu mun vote kuma gyara kuma ba gyara ba mu zo da mu demonstration don a gyara kuma sha ci wan law kuma kuma to shi dai inda aka ne dai inda ID card mu kuma na goto kuma ba mu ba vote Allah shike bayaro yasa mu dai kuka da muke yi muka zo nga na zo magana ni kan mu a gyara mu nan gwan mu ba ruwanmu da wani president da zai ko wani ajin da don baban ka kasan rafaninka sai samu a ya gyara mu na hanyar mu kawai da fakan mu kuma so mu itace mu kanmu magana nake ne
assalamu alaikum a kuri suna na Muhammad Abib
yaro Nima na haifafan Nima ne
to muna da wani kungiya na nan Nima gabadiya ina nan ma sannan konsai ne zo ana ce ma illallah ma sabirin to ni ne chairman youth chairman gaskiya abubuwa da yawa na faruwa especially makan consent ga awolu ya min sheda don na feel kanda consent ke neman su taimake niman nan bi ni da allowed su kade suna tafiya don jiya ba ni da daddare na samu information wasu je da su wani aiki an kiya musu alde zama ta rigima kana sana kuma muna ga mu ke da nima kuma ya fi dai wani abu kaman dai batun gyara nima ya fi mu ask permission wajen consent consent kuma su je police station police na sakani sannan abin in baka bande ba police ba kana da gyara yi ya fi su kai letter su ba police ni ya kanga saboda wannan man yo ban ja ki wannan naji kaman dai minti yo na fito da batun shanin gyara anya kaman kan da shi kan nan ga yi magana nin na cikin wanda da mu demonstration da won amma mun expect wani abu ne ba mu sabi da mu yi mu bata sunan consent don an san mu cikin consent a ce consent suka je suka yi demonstration na so muna roƙon daga EC zuwa MP zuwa assembly su taimake mu in ba ka ba daga bayan sun ji ba consent ne ba youth mu muka yi don ba mu son mu yi a ce mun bata sunan consent so shi muka hold up so shi magana na kenan assalamu alaikum
assalamu alaikum abin da ke son kara ba nan ga da kanshi nan ga zama social center nan ga muna ni da muna taimako a develop nan don yaran mu da suke tasa suna ni library vocational center inda da su wanda bai je su ba dai koyi one up shi ma yi makanshi one up the future kaga na kuma bayan ga kuma kamar isa vela wurin bidin nan kuma sai develop wurin duka kamar su lokacin kuma suna park wurin so an yi konta abin da ke son kara kai kuma kenan Abdulsalam Aminu Bala Amimotos
suna na Alhaji Naza eh da suna magana ina son kara wani abu kadan game da politicians mu jama'a politicians mu ina son don Allah su yankuri mu muka vote musu suka zo kan power yau muna ni da ku wallahi suna jan kunnin mu too much Allah suna jan kunnin mu kuma abin da ke min ciwo ina ga kaman wasu su dai wasu na cikin nima suna live cikin nima kuma yaran su sun tashi cikin nima har gobe ma yaran su kuma dai wasu na cikin nima non still isa don Allah musu magana don Allah su duba muna awon da ke go cikin nima ba yi bane wallahi abu na ba ta cikin nima ba wasa ba sa don Allah politicians mu don Allah su yankuri su fabe mu wallahi su fabe mu sosai
assalamu alaikum ni ne Fuad Yusuf dan kara magana yanzu akan ga kamar yanda aka fadi in ka duba duk fadin nima duka ba mu da wani secondary school cikin nima ba mu da wani secondary school cikin nima kuma muna ni da wannan abu sosai Fuad Yusuf fadin nima duka ba mu da secondary school haka Arabic ba mu da wani kwararren Arabic school in ba Allah da research da su malam sanin gaba sa muna ni da wannan babai duka cikin nima kuma kamar yanda aka fadi game da ƴan siyasan mu ƴan siyasan nan lokaci ya kai tunda Allah ya sa yau manyan mu ƴan nima an ya an hada kai an bude wanga kungiya mai suna consent ina gan jahilcin da muke cikin baya can yanzu kamar mun ga aske albarkacin consent mun ga aske shine yau yana muke kuka game da ƴan siyasa tunda an yi an aje wani abu kaman consent nima yufa su sai shinga ya kamata in lokaci kai mu ƴan nima da manyan mu ai hadan kai a duba kwararre mutanen nima sosai waɗanda aka bisa niman su cibiyan su a nima yaso a zabe su su shugabance mu wanda goben da zuwa lince mu za mu ya mu bishi mu kama shi mu ja kunnin shi amma yau in ka duba nima abin da ya koma da mu baya tun fil azal manyan da muke ajewa na siyasa in ka duba ba ƴan nima bane ba mutanen nima asali bane an zo ne daga bisa wasu manyan mu kuma suka bi da kwadai aka sai musu danji cikin nima yasa dole me shi yazo ya samu sanfuwa da kubu kan ya duba nima sai ya duba kauyen shi da ya baro sai ya duba bayan shi yasa wani bayan an tanka da gari wani dusa da sakin nan shi ake zubawa cikin nima ba su da kishin nima don ba bisa cibiyan su a nima ba yasa yau wangan maganganu da muke yin laifin kanmu muke gani iyayenmu ya kamata su hada kai a bar bambancin kabila da ta siyasa kowane bangare nin NPP ne NDC ne a duba kwararre mutumin nima wanda aka sa an bisa cibiyan shi a nima an san gidan shi an san gidan kakan shi in ya juya mana baya an bashi tarihin kakan shi ya dawo ya gyara assalamu alaikum
Sunana Samiru Ahmed, kuma fadin gaskiya ba su magana magana brother ne inga gaskiya magana nin da yake damu cikin nima yau akwai mutane da yawa cikin nima da ba mu san su ba amma suna control abinda mu ya kamata mu control inda dai kaga mishi ya ta sha da kulori ya wuce inda yake yau brother mun ga ba don su suka bude kugiya ne zama kama an samu aiki ma an ba wadan su cikin niman gaba domin Allah wai bude aiki cikin niman ga har ma boys aka ba wadan su aiki aka yi kaga yau mishi na cikin nima na je samu kudin shi amma sai bude aiki wani wuri sai sa wadan su wurin nan yace shi bai da mutumin ni mai zo wurin nan don a ga mai shi zo ya ba ta mai aikin shi kuma dukan nan wrong ne wallahi ya kamata mu duba da kyau sannan kuma biyu ko muna nan ganga aka yi me aka gyara city tun kawo kudi aka bi cikin new town aka biya aka zo aka kai sadi malata ba zan gyara cikin nima ba all because of what asa politics cikin
mu dakata anan matasa makon gobe in Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya a madadin matasan nan nima dake kasar Ghana da kuma wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai wani makon assalamu alaikum
to ba dalla a gaida Nasiru da jama'ar sa kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe sai a shakata da wannan wakar Allah da fata an shakata da wannan faifan yanzu ko ga Ibrahim da takaitattun labaran duniya to a takaicen an kashe wani komandan wata kungiyar mayakan Palestinawa mai da'awar jihadi a Syria jiya Lahadi a wani al'amari da aka ce kisan gilla ce wanda jami'an tsaron Isra'ila suka aikata Askarawan Al-Quds bangaren soji na kungiyar jihadin sun fadi a wani bayani cewa an kashe Ali Ramzi Al-Aswad mai shekaru 31 da safiyar jiya Lahadi a bayan garin birnin Damascus a wani abin da bayanin ya kira kisan gilla irin na matsorata da harsashi mai nuna alamar aiki ne na masu tsatsauran ra'ayin Yahudu Shugaban koko shugabannin gwamnatin mulkin sojin Sudan da mayaka masu rajin kafa tsarin demokaradiyya sun sha alwashin fara kafa wata sabuwar gwamnatin wucin gadi ta farar hula a ranar 11 ga watan Afrilu a cewar mai magana da yawun bangarorin biyu jiya Lahadi.
Ta ba su raro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji ƙarin bayani akan dokar hana fita da aka kafa a jihar Kano biyo bayan ayyana injiniya Abba Kabir Yusuf zababben gwamnan jihar Kano. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya ce ana gabatar da shirin da Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka mana aikin da muka yi a yau da kuma injiniyanmu na wannan hankalin Mr. Karl. Baba Yakubu Makirin ne ke muku sallama. Wassalamu.